Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 21 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kasar Rasha ta kaddamar da sabbin harare jiya Laraba kan birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a daidai lokacin da jami'an yankin suka yi kokarin samar da hanyar jinkai. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗa jiya Laraba cewa sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na kasar China. Manyan shugabannin kasashen Amurka, Canada da kuma Burtaniya sun fice daga taron kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 a jiya Laraba da nuna adawa da matakin G20 na baiwa jami'an Rasha damar shiga taron.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojan Najeriya ta Operation Haɗin Kai ta samu nasarar kubutar da wasu mata shida daga Boko Haram.
Kama na an kai ni wani jeji ana ce mishi Tumbuktu. Sai aka kai ni wani guri kuma sunan shi mai shani aka aje ni a prison. To daga prison din nayi kusan kwana 40 sannan aka dauke ni aka tafi da ni tafkin Chad.
Haka kuma za mu ji cewa Majalisar Kwalejojin Ghana ta sanar da dakatar da tallafin ciyar da ɗalibai da take yi. Ko ya ɗaliban suka ji wannan sanarwa?
Wannan sanarwa da yazo ya zama mana da bakin rai. Allowance da government ke bayewa yau kusan kimanin wata 8 kenan bai biya ba. Kin kudin nan da bantali a biya Green Person Video College.
Bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su, Aliyar Giras Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe. Albarkacin wannan wata na Ramadan da muke kawo muku a kullun. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Rasha ta kaddamar da sabbin harare jiya Laraba kan birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a daidai lokacin da jami'an yankin suka yi kokarin samar da hanyar jinkai ga mata da yara da tsofaffi don tserewa daga yammacin kasar zuwa birnin Zaporizhia da ke karkashin ikon Ukraine. Dakarun Moscow sun yi ruwan bama-bamai a masana'antar karafa ta Azovstal, inda mayaka na ƙarshe na Ukraine suka jibge tare da yin watsi da bukatar Rasha na ajiye makamansu da mika wuya. Sama da mutane 100,000 ne aka yi imanin sun makale a birnin da ke arewacin gabar tekun Azov, inda mutane 400,000 ke zaune kafin Rasha ta mamaye ƙasa a ranar 24 ga watan Fabrairun da ya wuce. Hakika yanayin da ake ciki na daban tsoro, inji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wani taron diplomasiya a ƙasar Panama. Ya jaddada cewa yunkurin hanyoyin jin kai don baiwa mazauna Mariupol damar ficewa ta gamu da cikas cikin sauri. A ci gaba da kai zafafan harare a kan mayakan ISWAP, dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi sun hallaka gomman mayakan ISWAP tare da ceto wasu mata 'yan Najeriya shida a Kamaru da aka sace su yau shekaru 2 kenan. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da kakakin sojojin tafkin Chadin Kanar Muhammad Dole sanya wa hannu ta ce jiragen sojojin saman rundunar da ke aikin leƙen asiri sun bankaɗo wuraren biyu, tumbun Fulani da tumbun Rago. Nan take kuma dakarun ƙasa suka danna wajajen tumbun Fulanin da take yanke dakarun suka sheke 'yan ta'adin ISWAP guda 20. Mayakan na ISWAP kamar yadda sanarwar ta nunar, harshen gen bincike suka kafa a yankin. Abin makenan da ya sa dakarun na kasashen tafkin Chadi suka ƙara dannawa, inda su kuma mayakan na ISWAP suka bar wannan shinge na bincike. Kana suka watsar da makamansu suka kuma ciccire kakin sojin da ke jikinsu, kana suka ranta a nakare. Dakarun sun ga gawakin mayakan na ISWAP a kawabura irin na Jekanayika a Ngangam, Kabalewa, Ngwigimi, inda nan ma dakarun suka rugurguza motocin yakin Boko Haram guda biyu, kana suka kamo makamai masu yawan gaske. Kamar kuma yadda babban komandan dakarun rundunar kasashen tafkin Chadin, Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ke cewa, har yanzu fa lokaci bai kure ba ga duk 'yan Boko Haram ɗin da ke son yin saranda da girma da arziki.
Sakon da zan ba su shine ai lokaci ya zo da za su yi saranda gaba ɗaya. domin akwai ɗan uwansu wanda suka fito suka mika wuya fiye da 50,000 kuma ban taba jiyan ce akwai wani wanda wani abu ya faru da shi ba. To wannan ya kamata ya nuna musu cewa lalle in sun yi surrender sun fito ba abin da zai same su, in kuma sun tsaya mun zo mun same su to wannan kuma ya rage nasu.
To a gaida Hassan mai kai da wannan rahoto. In an jima kadan Hafiz zai sake dawowa da labarai. Kafin nan har yanzu muna Najeriya. Inda rundunar sojan kasar ta shirin operation haɗin kai ta samu nasarar kubutar da wasu mata guda 6 da gurin mayakan Boko Haram. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya haɗo mana.
Rundunar sojan Najeriya na operation haɗin kai ta samu nasarar kubuto da wasu mata guda 6 a hannun ƴaƴan gungiyar Boko Haram a yakin da take da maharan Boko Haram din. Rundunar sojan Najeriya ta ce an kama waɗannan mutane ne a wurare daban-daban wanda su yi kokarin su don ganin cewa sun kwato sauran matan da ke hannun Boko Haram din. Rundunar ta ce operation sanity ne ta kwato waɗannan mata sannan ka mika su da rundunar sojan Najeriya na operation haɗin kai don kuma su mika su ga iyalansu. Shi ma ta ta komanda na operation haɗin kai Major General Christopher Musa ya mun karin haske game da wannan mata da aka kwato da kuma kiran jama'a kamar haka.
Waɗannan ƴan matan da kuke gani a bayan mu waɗanda ƴan ta'addan nan suka kama su waɗansu sun zauna tare da su wajen shekara ɗaya da wata biyar waɗansu shekara ɗaya waɗansu wata biyar. To in kun gan su ma yanda suke kallo kun san cewa sun sha wahala amma mun gode Allah tunda an riga an same su yanzu an dawo. Muna roƙon jama'a in wannan abun ya faru duk wanda aka kama a je wurin ɗan sanda a kai ƙara ko wurin sojoji za mu sani so da mu tabbatar cewa mun neme su kuma mun fitar da su. Muna roƙon jama'a a ci gaba da taimakon mu san cewa wannan operation namu ne dukkan mu tare ya kamata mu ci gaba yanda za mu samu zaman lafiya a wannan wuri.
To kai matan rayuwarsa ya kasance lokacin da suke hannun waɗannan mahara.
Sunana Grace Daniel ne. An kama ni a hanyar na dawo daga Abuja burial din sister na ne.
A wani gari aka mai?
A Mainok ne.
Mainok an kai kina?
An kai ne Tumbuktu.
Ya kike ji yanzu ganin cewa sojoji sun kubutar da ku yanzu?
Gaskiya mun samu gata dan ba mu saman sabukata haka ba.
Ya kunya mana sannu kina da yaya ko?
Eh.
Ayin kina
biyu. Sina na ma tamalu.
Ya kamar aina ka kama ki?
Tsakanin Dambuwa zuwa Askira a Damba Road. Na tashi daga Dambuwa ne zan je asibiti a Askira Uba.
Watan ki nawa hannun su ko kuma shekara nawa?
Wata na 5.
Sunana Malakaliya Dambade.
To ana kama ki?
An kama ni a Mainok ne. Na fito Bauchi zan je Maiduguri.
Tun lokacin kina hannun yayan Boko Haram?
Na yi shekara 1 da wata 2. Kama ni an kai ni wani jeji ana ce mishi Tumbuktu. Na'am. Kai ni wani guri kuma sunan shi mai shani aka aje ni a prison. To daga prison din na yi kusan kwana 40 sannan aka dauke ni aka tafi da ni tafkin Chad.
Wasu mata kenan da rundunar sojan Najeriya ta kwato daga hannun ƴaƴan gungiyar Boko Haram da kuma gabatar da su ga manema labarai. Haruna Dauda biyu, Maryam Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta faɗi a jiya Laraba cewa sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar China, wanda shi ne karon farko da manyan shugabannin tsaron biyu suka fara tuntuɓar juna tun bayan hawan shugaba Joe Biden kan karagar mulki. A cikin wata sanarwa, sakataren yaɗa labaran Pentagon John Kirby ya ce Austin ya tattauna da ministan tsaron ƙasar China General Wei Penghe a matsayin bibiyar kiran waya na baya-bayan nan tsakanin Biden da shugaban China Xi Jinping. Sanarwar da Pentagon ta fitar ta ce sakataren Austin da General Wei sun tattauna kan dangantakar tsaron Amurka da China, batutuwan tsaron yankin da kuma mamayewar da Rasha ta yi a Ukraine. Manyan shugabannin kasashen Amurka, Canada da kuma Burtaniya sun fice daga taron kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta G20 a jiya Laraba don nuna adawa da matakin G20 na baiwa jami'an Rasha, ciki har da ministan kuɗi Antonio Silanov damar shiga taron. Amurka da sauran mambobin kungiyar G20 sun yi kira ga Indonesia, wadda a halin yanzu ke rike da kujerar shugabancin kungiyar, da ta hana Rasha shiga taron saboda mamayar da take ci gaba da yi wa Ukraine. Gaskiya cewa an baiwa Rasha damar shiga taron ya nuna gagarumar baraka a cikin kungiyar wajen magance yakin Ukraine. duk da cewa Ukraine ba mamba ce a kungiyar G20, an gayyaci ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba da ministan kudi Serhiy Mashenko don halartar taron. Amurka tana nazarin yiwuwar sake dawo da yarjejeniyar na kaura da Cuba, inji manyan jami'ai. Gabanin tattauna da Amurka da Cuba za su yi a wannan makon kan matsalolin kaura. Sakataren tsaron cikin gida na Amurka, Alejandro Mayorkas, ya faɗa jiya Laraba a wani taron manema labarai a ƙasar Panama cewa mun yarjejeniyar kaura da ƙasar Cuba na tsawon shekaru masu yawa, an dakatar da wancan kuma za mu binciki yiwuwar ci gaba da hakan. Wannan ya nuna jajircewa ga hanyoyin doka, tsari da mutuntaka don ɗaiɗaikun mutane, ciki har da 'yan Cuba ba za su yi ba, alal misali zuwa teku wanda tafiya ce mai matuƙar haɗari, in ji shi. Ambaliyar ruwa mafi muni a tarihin ƙasar Afirka ta Kudu ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 400, kana ta raba wasu 40,000 da mahallansu, lamarin da ya yi mummunar ɓarna a gabashin birnin Durban, wanda ke da tashar jiragen ruwa da lamarin ya shafa sosai. Yayin da tashar jiragen ruwan ba ta aiki yadda ta saba, akwai damuwa game da samar da kayayyaki, kuma ƙasar China, babbar abokiyar cinikin Afirka ta Kudu da sauran ƙasashe, na iya fuskantar matsalar shigo da fitar da kayayyaki. A farkon makon nan ne shugaban ƙasar Afirka ta Kudu, Cyril Ramaphosa, ya ayyana dokar ta ɓaci saboda ambaliyar ruwa, wanda ya ɗora alhaki kan sauyin yanayi. Amma wasu masu suka sun yi zargin rashin ababen more rayuwa da kuma yadda aka sar mutanen da lamarin ya shafa na zaune ne a rumfuna na wucin gadi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To daga Najeriya sai kasar Ghana, inda gwamnatin kasar ta janye wani tallafin ciyarwa ga ɗaliban kwalejoji a faɗin kasar, lamarin da ya jefa ɗaliban cikin zulumin fuskantar matsalar tattalin arzikinsu daga yanzu. Wakilinmu a birnin Kumasi, Hamza Adams, na ɗauki da wannan rahoton.
Majalisar shugabannin kwalejojin horas da malamai a kasar Ghana ta umarci ɗaliban kwalejojin da su fara ciyar da kawunansu daga ranar 8 ga watan Mayu ɗin bana, sakamakon matsalan karancin kuɗin samar musu da abinci da take fuskanta. A fadar majalisar, muddin gwamnati bata saka kimanin cedi miliyan 67 na Ghana cedi, wato kwatankwacin dalan Amurka miliyan 8.9 a asusun tallafawa ɗaliban ba. To ɗaliban ba za su samu abinci ba daga ranar 8 ga wata na Mayu ɗin shekarar 2022. Hakan kuwa zai sanya sashin neman ilimi a kasar cikin yanayin koma baya, in ji masharhanta. Malam Bashir Abdulhamid malami ne a kwalejin Atibubu College of Education da ke nan kasar Ghana, ya yi mini ƙarin haske bisa wannan matakin da suka ɗauka.
Gwamnati sai ba su kuɗin abinci a doki a ba breakfast na yayi abinci a ba. So from 2020-2021 academic year na kuɗin da ya yi kawata da a bayar a yi abinci a ba yaran su. Wannan kudin bai zo ba. So the end of last year, around December last year, sai an kawo da rabi. So rabin da ya sauran nan ba a bayar ba. So samun abinci a ba yaran nan ya zama wuya. Colleges nan duka abincin da za a yi kamata a dauki a ba yaran nan yana da wuya, yaran kuma sun zo su ci. Sai an kawo wannan community.
Na dai tuntubi mai magana da yawun kungiyar haɗin gwiwar ɗalibai masu shan horaswa a kwalejojin faɗin ƙasar, Usmanu Salisu Bamba, a inda na yi masa tambaya ko shin ya suka ji da wannan sanarwar.
Wannan sanarwa da zo ya zama da bacin rai sosai. Allowance da government ke bayiwa yau kusan kimanin wata 8 kenan bai biya ba. Cikin kudin nan da bantale a biya ring pass and video college su dake su ciyar da mu, to sun karbe abinci bashi sun ciyar da mu wata 8, government bai biya su ba. Sabida shi su ma ana tambayan su bashi, su ma sun ce ba su iya su continue doka abinci bashi suna feed mu. Abin da ya fa ya kara bani soro shine musulmai da ke ciki suke azumi. Cikin abincin su da bantale wani a ba su su ajiye a su ba su ci marance a ba su wani su ci. To yanzu ya zo hakan ga ya za su iya su yi azumi su. Yaro na school ga azumi kuma exams ya kusa kai. Da yawanci kan wanga lawan suka depend suke doka su biya school fees su doki su ciyar da kansu. Yanzu government bai biya ba, yanzu ya za su yi.
To ne dai wasu ɗalibai a makarantu suka fara kokawa kan jinkirin samar musu da allowance din su. Abinda suka ce ya gurgunta tattalin arzikin su nan zuwa gaba. Sai dai tuni ministan ilimi a kasar Dr. Yau Edu Chum ya gana da manema labaru, a inda ya ce biyo bayan kokawan majalisa majalisar shugabannin kwalejojin faɗin ƙasar, gwamnati ta biya waɗannan kuɗaɗe.
There were many calls on us. Government has released 67,942,002 CDs to colleges of education.
Majalisar dai na dogaro ne bisa tallafin da gwamnati ke samar ma ɗaliban da suke shan horaswa a kwalejojin malamai na faɗin ƙasar gurin ciyar da su. A don haka jinkiri gurin tallafin ka iya janyo matsala. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:10 kusan 16 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don kawai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana nazari kan cika shekaru 8 da aka yi ranar Alhamis da ta gabata da sace ƴan matan cibin 276 da har yanzu babu tabbacin inda kimanin 100 suke ko kuma halin da suke ciki. Wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da shugaban ƴan asalin Cibok mazauna birnin tarayya Abuja nke Kimuta da Madam Masa Ditus Dalu, ita ma ƴar asalin Cibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace ƴan matan. Ga ci gaban bayanin nasu.
To yanzu a matsayinki na uwa, waɗannan ƴan mata sun cika shekara 8 da barin gida. Shin kina ganin koda an dawo da waɗannan ƴan mata a wani yanayi kike ganin zaki gansu, misali in an dawo da su?
Sanda aka kwashe su din na shekarun su 18 zuwa 19, yarinya in dai lafiya talau, in tai aure, ai a cikin shekarun nan 8, in mai saurin haifuwa ne ta haifa 4. To yanzu muna zancen ƴan matan mu ne, amma muna zancen mata an same su ma yanzu, to
sun zama mata ba yara ba,
sun zama mata yanzu ba zancen ƴan mata ba. Shekara 8, ai waɗanda suka, akwai wanda suka fito din da mai ƴaƴa ɗaya, mai ɗaya ɗaya, ƴaƴa biyu, ai yanzu sai a ce kai jikoki hudu ko uku cikin shekara 8. Saboda haka wani hali ake zaton za mu same su, ai abun bacin rai ne. Duk inda suke su ma za su ta tunani, kila ma wata kila zuciya zukatan su su ce mu manta da su. Ba mu manta ba, muna cikin bakin ciki, muna kukan zuci, muna bakin ciki, amma ba mu da iko, ba mu da iko, ba mu da dama, ba abinda za mu iya yi sai dai addu'a.
In keke barin dawo gare ka, a fafutukan da kuke yi, a ina kuka tsaya yanzu? Shin kuna dan tuntubar gwamnati kuwa?
Ha, ba mu tsaya ba, muka har yanzu muna ci gaba. Dalili muna tunawa mu aika sako wa gwamnati cewa fa mu fa muna kan bakan mu, ba mu yafe ba. Yan matan nan, kamar yadda tambayan da kika yi wa yar yayana, cewa yaya yan matan nan suka dawo, mu ko kowane su yana da yaya 10, muna kaunar yayan mu, muna so su a kawo mana su, ko 10 kowane su sun kawo yaya 10, bai dame mu ba. Kuma za mu kaunace su, za mu rungume su, za mu tabbatar cewa su yayan Cibok ne har da yayan su gaba daya. Saboda ba wani aure da aka yi mana mu da ana abu haushi ma, wani lokaci kun yan jarida an ku gaya mana cewa miji ko gwamnati, wannan ba wani miji da ko daya da yayan mu suna da shi. Saboda ba wani mutum ya zo ya kwato yayanka kamar bayi a zo a ce wai miji, wani miji kenan. Saboda haka zanci miji, amma mun yarda an ci musu zarafi har sun samu yaya ko 10 ko nawa, ba za mu kisu ba. Mu yadda muka tsaya shine har yanzu muna kan bakanmu, bamu da iko, gwamnati ne ta yi alkawari, kuma haka ne kudirin mulkin a Najeriya ta tabbatar cewa dama primary responsibility na gwamnati shine ta kare rayukan talaka, ta kuma kare dukiyan talaka. Saboda haka ra'ayinmu ƴaƴanmu har yanzu a gani mu suna hannun gwamnati. In gwamnati ta gaza, gwamnati ne muka sani, ba za mu bari fafutukan nan ba.
kai ne shugaba na ƴan Chibok mazauna birnin tarayyar nan, kuma fadar shugaban ƙasa na birnin tarayyar nan, wani yunkuri kuke yi na tuntuɓa ku ji halin da ake ciki?
Ai, in kina tunawa, unfortunately, abin takeici a lokacin da na so dama mu kira ku, bai wuce wata ɗaya ba, mun kira ƴan jarida, mun kira wannan ƴan jarida a cikin Labour House, anan mun yi magana akan cewa muna so ƴaƴanmu, mun yi magana akan cewa a kare rayukan abin iyaye ƴan matan nan a gida. So har yanzu muna ba mu tsaya ba, muna yi mataki da dama wanda muna tuntuɓe gwamnati, amma ba mu iya mu gani gwamnati, domin gwamnatin ba ba sa so su ganmu, amma dai muna yi abinda muna aika musu sako kuma suna gani, don baya iya yi har zuwa wata shida ba mu yi magana akan jarida cewa gwamnati fa mu sani, har yanzu muna jiran ku fa ku kawo mana ƴaƴanmu, muna har yanzu muna kai ba mu tsaya
ba. Ba a tuntuɓar ku ba a ce muku ga bayani bayan kun yi wannan tuntuɓar?
Gwamnati suna da wayo, in mun yi magana za a gani za su zo su fita su yi wani magana, saboda su yi reply namu cewa a suna kan kokari, a suna kaza kaza, amma su kira mu cewa ga kokarin da suke yi ba sa yi, domin mu ma mun san cewa ba sa yi komai. To amma kuma ba mu tsaya ba mu gaya musu cewa ko ba sa yi komai, mu dai su ne muka sani, domin hakimu ne wanda suna yi mana mulki, saboda haka su hakimu a wajensu, kuma za mu nema ba za mu tsaya ba.
To bari in dawo ga da yake madam Mata, a wannan hali da ake ciki, wani shawara zaki bayar ma ƴan uwanki ga shugabanin tare da mu na yadda za su bi na gano abubuwa a wannan fafutuka da ake?
To shawarar da mutum zai bayar kam ai zai yi wahala, because abun gani shine muna magana fa shekara takwas, ba kwana takwas ba, ba wata takwas ba. Shin in a ce yau dan mutum aka dauke, inda dan mutum ne ekka, kana mata kyakkyawan fatan cewa za ta yi watakila karatu ko menene, ta samu miji ta yi aure, sai aka wayi gari muka samu wannan, to mu yanci ba mu nawa ne, wani karfi muke da shi da za mu iya mu ce yau ga abin da za a iya yi? Iya abin da muke shi ne a faɗa, a rubuta, kullum a dinga tunawa cewa muna fasa ne, kuma muna damuwa, muna da mutukar damuwa da wayannan abubuwan, muna jiran ranan da yaran nan za su, dole ne magana ne kawai. In banda magana, in ka je kotu ma wake da kotu, in ka kai ma ko ina wa yake, ba wani iko kake da shi ka ce za ka yi wani abu, sai dai ba za mu yi shiru ba, kamar yadda ya faɗa ba za mu taɓa yin shiru ba. In har ƴaƴan namu suna jin mu, za su san cewa ba mu yi shiru ba, domin faɗan da ya fi ƙarfin ka Hausa sun ce gai kamar yadda shi wasa. To faɗan ya fi ƙarfin mu, amma muna nan muna ta magana, za mu ci gaba da magana, shugabanni za su ci gaba da magana, iyaye kuma gashi nan suna ta tafiya, sai dai baƙin ciki da muke ciki, amma za mu ci gaba da magana, kuma za mu ci gaba da addu'a, Ubangiji Allah, Ubangiji Allah ya kalle mu da idon rahama. Shine kadai.
Kina zuwa gida Chibok, kina dan tuntuban iyaye mata na waɗannan ƴan matan da aka sata?
Akwai ɗayan su dake na wanda ƴar wana ne yake aure, ƴaƴan su guda biyu. Ai in muka je gidan na banda kuka menene ne, ka gansu wasu sun tsofe, dare ɗaya sai furfura kawai zaka gani, waɗanda suna baya bayan mu sai ka ga furfura ne, wani ba lafiya, wani menene, me zaka tuntube, me zaka ce musu? Sai dai ai ta kuka, baƙin ciki, iyakaci, menene, su ce to sun barwa Allah, wasu sai su ce sun barwa Allah, wasu su ce sun gwammace masu ga a cewa sun mutu sun gagawa wakin su, da yanzu sun manta. To bai za a yi, su suna baƙin ciki, muna baƙin ciki, kuma duk wani wanda yake da imani zai yi baƙin cikin wannan abu, don da ya faru da ƴan Chibok ai ba wa'en shan kaɗe ba ne, bari in gaya miki, ai bai daɗe ba, yai wata ɗaya ne ma suka sake zuwa, aka sake kwaso wasu a wasu ƙauyuka auyuka, kuma duk ko ina ana ta yi wannan abu, ai ba Chibok kawai ba ne, da yawa ne abubuwan suna ta faruwa. So baƙin cikin duk dai gashi nan muna ciki, iyakaci, addu'a, suna cikin mawuyacin hali. Wa'ensu kamar irin sun ba da ma wasu ɗin kamar tafiyan yaran nan da aka kwashe da shike na rayuwa ta ƙare musu, haka suna cikin zaman baƙin ciki.
Sun haƙura,
sun barwa Allah. To in an ce an mutu, ai ka san mutuwa, kowa zai mutu, amma wannan menene ne? Wasu za a nuna hotunan su ka gani gashi nan ba ka da iko, ba su da iko, sai kuka, sai ɓacin rai. To ai ba ma magana, duk in mun ga juna kowa ya san menene yake zuciyan kowa, kowa yana cikin baƙin ciki, abin da muke ciki kenan, ai ba abin da za ka tambaye wani ba ma, abin da ya shafe ka.
Ke ki bari in zo ka yi min bayanin ka na ƙarshe a wannan tattaunawa da muke. Baya ga wannan fadakarwa da kuke yi a duk lokacin da ranan yake wayo, akwai wani mataki da kuke niyan dauka ne a kungiyance na nuna bakin cikin ku da neman a dawo muku da ƴaƴan nan?
To, wannan magana dama ƴaƴanmu nan ba za mu yafe ba. To mai mu mutane Chibok fa gaba daya in an tattara gaba daya asalin mutane Chibok ba za mu wuce 250,000 ba. To an kwashe wajen 200 da wani abu. Community ta dauka abun wasa. To mu da suke mu ba mu yawa mu ba za mu dauki ta wasa ba.
To nan kuma za mu dasa aya akan wannan batu da fatar Allah zai hada fuskokin sauran ƴan matan da dangin su cikin alherin sa ya kuma samar da kyakkyawan yanayi da zai kawo ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin bakin namu shugaban yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya Abuja Nkeki Muta da Madam Martha Beatrice Dalu ita ma yar asalin Chibok wadda kuma ta rubuta littafi kan sace ƴan matan. Sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa mu koma kan batun damawa da mata a harkokin mulkin Najeriya. Da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya.
Madalla, yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe.
Assalamu alaikum. Ismi Maryam Muhammad Lawal. Ana ɗalibat min madaran sufin Malam Azim Idris Anguwan Kajinma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a waja'alahu ghithaan ahwa sani'uriika fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa man yassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra sayadhakkar man yakhsha wa yatajannaba al-ashqa الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى والأفلا من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
الله أكبر. تو كفن مكي غاشر من نقبه غاون ننساقون
zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne.
Ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwoyi wata ran sai sun zo sun sa su hoho.
Menene hoho?
Iwu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To madalla sai a kasance da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
Kasar Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare jiya Laraba kan birnin Mariupol mai tashar jiragen ruwa a daidai lokacin da jami'an yankin suka yi kokarin samar da hanyar jin kai ga mata da yara da tsofaffi don tserewa daga yammacin kasar zuwa birnin Zaporizhia da ke karkashin ikon Ukraine. Dakarun Moscow sun yi ruwan bama-bamai a masana'antar karafa ta Azovstal inda mayaka na ƙarshe na Ukraine suka jibge tare da yin watsi da buƙatar Rasha na ajiye makamansu da miƙa wuya.
To madalla a gaishe ka masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Kafin mu sallama sashen Hausa na muryar Amurka na miƙa saƙon ta'aziyya ga Alhaji Uba Alhassan da iyalansa bisa rashin ɗaya daga cikin iyalan Malam Isa Mai Gadi wanda Allah ya rasuwa a jiya Laraba. Allah ya gafarta masa. Ya ji kansa mu kuma kyautata namu ƙarshen idan lokaci ya zo. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun saki haduwa an jima kadan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan assalamu alaikum.